sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 31 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
fadar shugaban Amurka ta White House da ke shugaba Donald Trump ya dade jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar fasfado da demokradiya a Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da matsayin bangaren leken asirin tsaron kasar game da ISIS da Korea ta Arewa da kuma Iran. Sannan shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawar wakin bakin haure akalla 48 a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a Turanci.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa a jihar Taraba jiya wasu 'yan bindiga sun sace sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar tare da wasu mutane uku. Ko me jami'an tsaro suke cewa?
Sun duk fa suna nan don tabbatar da cewa ko waye ne ya aikata wannan abubuwan kama ce.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan bindiga su wajen 500 domin taimakawa jami'an tsaro. Sannan kuma muna tafe da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya dade jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar fasfado da demokradiya a kasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban kasar. Sakatariyar yada labarai ta fadar ta White House Sarah Sanders ta ce da Trump da Guaido sun himmantu ga ci gaba da tuntubar juna akai-akai don taimakawa Venezuela wajen maido da zaman lafiya da sake maido da hulɗar bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu. Tun da farko a jiya Laraba, Trump ya ce shugaban Venezuela mai fama ya amince ya tattauna da wakilan jam'iyyar adawa ta su Guaido don a warware dambarwar siyasar ƙasar ta kudancin Amurka. To amma ya gargaɗi Amurkawa da kar su je Venezuela har sai sun saurari bayanai na gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da ɓangaren leken asirin tsaron ƙasar. Yana mai shiritar da bayanan da ɓangaren ya yi kan ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran a wasu jerin saƙonnin Twitter. Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da ya yi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leken asirin tsaron ƙasar da cewa marasa basira ne. A lokacin da na zama shugaban ƙasa, kungiyar ISIS ga garbadauci a Syria inda take ta aikarta, amma daga baya an samu matukar ci gaba musamman ma cikin makonni 5 na baya-bayan nan, abinda Trump ya rubuta kenan. Ya kara da cewa nan gaba kaɗan za a kawar da daular ta ISIS kwata-kwata wanda a baya ko mafarkin haka ba a iya yi. Shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu ɗauke da su suka tuntsire a tekun Bahar Al-Ahmar ko Red Sea a Turanci ranar Talata. Wani jami'i wanda ya buƙaci a saka sunansa ya gaya wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane 16 ne da ke cikin jirgin ne kawai suka rayu. A wata rubutacciyar takarda, kungiyar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa IOM a takaice ta tabbatar da adadin waɗanda suka rayu ɗin. kungiyar ta IOM ta ce waɗanda suka rayu din sun ce jiragen na dauke da jimlar mutane 130 lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa Yemen. Ta ce wato ba ta da cikakken bayani kan asalin mutanen, to amma ana jin akasari ɗan Habasha ne da ɗan Eritrea. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakulatun bangaro da yunkurin Burtaniya na neman a sake lali a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗin ficewar ta daga kungiyar ta EU. Yan majalisar dokokin kasar Burtaniya da daren ranar Talata sun kada ƙuri'ar sake tura Prime Minister Theresa May zuwa Brussels ta kokarta ta sa kungiyar ta amince da sharuɗa mafi fa'ida a cewar wato a ficewar da za ta yi ranar 29 daga rukunin kasashe 28 na nahiyar ta Turai. To amma shugaban na EU Jean-Claude Juncker ya gaya ma 'yan majalisar dokokin kasashe na EU cewa a yayin da zai saurari uzurin me na buƙatar canza sharuɗin ficewar wadda aka daidaita a kansu a ƙarshen shekarar bara. Har yanzu daidaitawar da aka riga aka yi ita ce dai fiyayya kuma wadda za a taɓa iya cimmawa tsakanin ɓangarorin biyu. Amurka da ƙungiyar Taliban sun amince su kafa wasu kwamitoci biyu da za su tsara cikakken jadawalin ficewar sojojin Amurka da na NATO daga Afghanistan da kuma yadda za a hana 'yan ta'adda amfani da wani sashi na Afghanistan wajen kai hari kan muradin Amurka da na ƙawayenta, a cewar ƙungiyar Taliban jiya Laraba. Babban wakilin Taliban a wajen tattaunawar Mullah Sa'ar Muhammad Abbas Sanatkai shi ne ya yi wannan bayanin bayan tattaunawa ta kusan tsawon mako guda wadda aka kammala ranar Asabar a ƙasar Qatar, inda manzon Amurka na musamman kan batun sasanta ɓangarori a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya jagoranci tawagar Amurka. Sanatkai ya gaya ma wata kafar labarai mai alaƙa da Taliban cewa kwamitocin biyu za su kullo da shawarwari su kuma yanke wasu shawarwarin sannan su gabatar da su a ganawa ta gaba da za a yi a Doha ranar 25 ga watan Fabrairu.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Taraban Najeriya, inda za ku ji cewa jiya wasu 'yan bindiga sun sace sakataren yada labaran gwamnan jihar tare da wasu mutane uku. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Muka yi so wurin rubulo nasu inda ka tsare hanya, mun sa kai za mu ce sai na ga wani taso da bindiga zai yayi kotu na bindiga kamar zai yi tsaye kanmu. Sai Alhaji Hussein shi yana tsammani ko irin polisa wannan ne sai sake kara gaba sai ga wannan ya sake tasowa ya yi wa kansa. To muna jikin wanda suke idanin kawai sai suka fito da sanduna kai suna kawai suka bude motan kofar mota inda rage zaune a gaba kamar shi ce firis kenan. Mun samu motoci alƙalla motoci suka yi kusan 20 wanda suke gaban mu wanda aka tattare su. To sai suka ce to Alhaji shi da Alhaji Hussein su tashi su je su jira su a can gaba. Shi ne suka tashi suka tafi gaba suka je suka jira Alhaji ko wani mutumin London a cikinsu wanda dama ya zo irin maganan abin nan taimako na abinci ba da abinci ko na gudun jira ne a kashaka. Shi ne sai shi ma sai suka hada da shi suka karbi kudadensa da wasu kudajen kasan waje sai suka sa mota suka tafi da suka dauke su dukansu uku suka shiga da shi.
Yanzu haka iyali, ƴan uwa da ma abokan arzuka na ko cikin jimami, inda matan Hassan mijin yawan ke kuka da rakon wadanda ke garkuwa da su da su sako musu mazajensu.
Na ce asibiti ma kawai wajen aka kira ni. Mai gadin shi ba su tafi da shi ba, sun tafi da direba da shi ne su suka tafi sai suka bar mai gadin shi da suka tafi mota ɗaya sai suka bar motan a wajen da mai gadin ɗin. To wajen ne muka ji labari. Ya Allah ya fito da shi lafiya.
To sai dai kuka zo amma lokacin da nake hada hancin wannan rahoto, gwamnatin jihar Taraba bata ce ufan ba dangane da wannan batu. Yayin da nata bangaren rundunar 'yan sannan jihar ta bakin kakakinta da misal ta ce tuni mata baza komata don gano waɗanda ke da hannu a wannan garkuwar.
Da suka samu labari su waɗannan masu bata gari cewa 'yan sanda suna nan tafe zuwa wannan wurin a gaggauce suka tafi da shi sakatare na yada labaru da kuma daya daga cikin yaransa da kuma ma wani wanda damin shi ma ya fito daga sarti a cikin moto suna tafowa wanda har yanzu bamu da sunansa suka gudu su wanda kuma yanzu da nake maka magana jami'an tsaro sun dukufa suna nan don tabbatar da cewa ko da waye ne aikata wannan abubuwan kama ci shi mai girma kwamishinan yan sanda ya riga tura mutane wadannan wuraren
ko ma da menene fata dai shine Allah kawo kashin wannan matsala ta garkuwa da mutane da ke neman hana jama'a bacci a Taraban. Ibrahim Abdullah Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
Madalla a gaida Ibrahim. To daga jihar Taraba kuma bari mu leka jihar Borno, inda za ku ji cewa gwamnan jihar Kashim Shattima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan banga su 500 da za su yi aiki kafada da kafada da rundunar sojan Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro wajen farauto 'yan kungiyar Boko Haram. Ga wakilin mu Haruna Daudabi da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shattima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan banga su 500 da za su yi aiki kafada da kafada da rundunar sojan Najeriya wajen farauto 'yan kungiyar Boko Haram. Gwamnan ya ce ya kaddamar da waɗannan mutanen ne da su taimaka a rundunar sojan ƙasar da ma sauran jami'an tsaro wajen ganin cewa an kawo ƙarshen 'yan kungiyar Boko Haram da ke ci gaba da kai hare-hare kan jama'a. Waɗannan mutanen ne sun karɓi rantsuwa da Alƙur'ani mai girma da kuma Bible da cewa ba za su bayyana wani sirri ga abokin gaba ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Wannan Shattimin ya ce waɗannan mutanen su 500 za su yi aiki ne a bambunin Maiduguri da kuma karamar hukumar jere da kuma aka samar musu motocin sintiri guda 10 da za su dinga zagawa wajen ganin cewa sun farauto duk wani maki su kuma danka shi da hukumomin tsaro. Ya ce za kuma dinga ba su allowance na 10,000 kowace wata. Ga ma wasu bayanan da gwamnan ya yi wa waɗannan mutanen kamar haka.
Waɗanda suke damun mu kalilan ne kuma ku 'yan kasa ne ko a Sierra Leone sai da aka amfani da su kama jurus ɗin ne. Ba inda za a samu abin nan akan 'yan ta'adda babu participation ɗin 'yan kasa. Ku kun san kasan nan sai dai kuke. Kuma kun rinse da Qur'ani da Bible za ku yi adalci za ku yi gaskiya. Abin da kuke yi shine jihadi na gaske tunda kuna kaunar kasanku ko kai musulmi ne ko kai krista ne abinda kuke nan shine jihadi na kore ku kare mutuncin jama'arku ku kare dukiyar jama'arku ku ga cewa wani sinannin dan iska wani masiyaci bai zo ya kashe matanmu ba bai kashe 'ya'yanmu ba bai kona gidajenmu ba kuma ba addinin da yake ya umurce mu ka zo ka kashe mutun da bai maka komai ba wannan jahilci ne ba addini bane.
Barista Kakashe Ulawan da shine commissioner ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma Attorney General din jihar wanda kuma kace shi zai dinga kula da hakkokin waɗannan mutane da kuma tambaye shi game da yadda waɗannan kungiya na 'yan banga da kuma maharban za su yi. Ga dai abin da ke cewa
a cikin metropolitan da jere kauyukan da babu mutane har zuwa Kundiga Mafa area nan anan za su fara aiki to har sai idan aka ga abin da zai ture abuzu nadi tsakanin mu da miyagun mutanen domin yanzu abin da muka yi za mu mika su ga Security Council wanda akwai chairman na Security Council da chairman na Security Forum Garrison Commander ne da shi da commissioner yan sanda da director SS da civil defense da sauransu. Idan suka je su zo za su san inda za su kai su za su san wani irin aiki za su basu ko za a bada makamai ko ba za a bayar ba wannan sirru ne da yake ta hannun abin nan a sojoji ne wanda ni civilian ne ba zan san da wannan ɗin da za a basu ko ba za a basu ba. An san da zaman su gwamnati ya san da zaman su kawai abin da aka yi yanzu an ƙarfafa su ne an ba su ƙarfin gwiwa ne daga inda suke da domin su yi wannan yakin ba wasa.
Kaddamar da waɗannan kungiya na maharba da kuma 'yan bangan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun hare-hare a nan da can da kuma yanzu hakan ake ci gaba da samun kurarwar 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ɗin ke ci gaba da daidaitawa a wasu ƙananan hukumomi. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna daga Najeriya kuma bari mu leka jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa a ƙoƙarin tantance gaskiyar dalilin da ya sa gwamnatin ƙasar ta baiwa wasu ƙasashen yamma izinin girke dakarunsu a wasu sassan ƙasar. Wata tawagar majalisar dokokin ƙasar ta ziyarci sansanin sojan Faransa da ke Yamai. Ga wakilin Musulun Muminu Barma da cikakken rahoton daga Yamai.
Ƙasar Faransa na daga cikin ƙasashen da suka jawo gwamnatin Nijar suka daga wajen wasu 'yan ƙasa biyo bayan bayyanar labarin girke dakarun kasashen yammaci matakin da a can farko ake kallon sa tamkar wani sabon salon mulkin mallaka duk da cewa gwamnatin ta Niger ta shanana ta cewa batun yaki da ta'addanci ne yake tafa da waɗannan dakaru dalili kenan majalisar rokokin ƙasa ta kullo da wani tsari na ziyarar gani da ido a sansanin sojan kasashen waje in ji shugaban kwamitin tsaro a majalisar rokokin ƙasa Hamma Asa
ɗan ƙasa suna son su sani menene makasudin zuwan kunan wurin su sojojin Faransi shine sun ka ba mu bayani cewa sojojin yaki ne na bisa na jirage kenan aikin mu nan wanda ya kawo mu na harko dai mun yi babban filin jirgi wanda mayan jirage za su rika sabka su tashi a nan cikin yamai mun hison muna kusa da kasan Mali saboda hili nan na Niger na yamai ya hiba mu yancin mu taimaka bisa ga ayyukan da za mu yi na tsaron kasa da kasan Mali da wajen defa da nan wajen Burkina to makasudin babban aikin nasu shine wato su buga kasan Mali da jiragen yaki masu sarrafa kansu da kansu ba tare da matuki ba da waɗanda ake iya ba da wuta duka lokacin da ya kamata a yi wannan aiki annan sojoji namu na Niger in sun ka tambayo taimako ko daga wajen Difa ne ko daga wajen Burkina ne ko daga iyaka da Mali ne kuma duka suna iya zabura su buga
abin tambaya anan Mr. President wannan ziyara na nufin ba da izinin majalisar dokoki ba gwamnatin kasar nan ta amincewa Faransa ta jibge dakarunta
kamar irin waɗannan mutane su zo nan su horar da sojojin namu a lokaci kadan dama cikin tarihi in an kawaiwaya an ka gani baya ko da yaushe waɗannan mutane ana nan kenan abu ne wanda yake mu ga ganin mu babu wata matsala wanda ƴan ƙasa za su ganin kamar an takura musu koko an yi abinda majalisa bata sani ba
wata ziyarar makamancin wannan da ƴan majalisar dokokin ƙasar ta Niger suka gudanar a farkon wata a sansanin sojan Amurka dake Agadez ta bada damar kawo ƙarshen gunagunan da mazaunan yankin ke yi dangane da abinda suke kira rashin fahimtar da ake samu a tsakanin su da waɗannan askarawa da aka girke da nufin yaki da ta'addanci Sule Muni Barma Muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka huiba. Ku jama tambaya ni ke da.
To aya andi dole jofanado anjun jegim Allah ga annabi juminon de min nodda hardo e min nodda de min nondi takebe den gado kokari
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyato mata Fulani domin bibiya kan yunkurin da shugabannin kungiyar har Niger ke yi na hana matansa sana'a saida nono sana'a da Fulani suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna badala ga ci gaban hirar Mustafa Nasiru Batsari da Hajiya Hafsat Abdulrahman shugabar kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya
woman leader kin ji abin da tace ita har zahiri ma tana gani ke shugaban mata ne bangaren matan Fulani nan me zaki ce game da wannan
ni ka zahiri ni ma na gani din kuma nayi shari'a ba daya ba biyu ba a yanzu ba haka in ka je gaban shago na ina ga ko baka iske ba zaka iske Fulani uku hudu ko biyar suna zaune to irin wannan shari'ar kuma na shayin ta ba sau da ba su budan ni tsakanina da Allah har na taba zuwa ɗakin ƙato ba Kano na je na same bahulata na a kwance
Kano koko dai Bahaushe
ba to Bahaushe kai ba Kano ne ba tsari ce ya sanya kake gudu
sai kice ba Kano ya ga kice ne ba
to me yasa ko kana kuma kuna da tambarin ku ai shi yasa to alhamdulillah na je na same ta a ɗakin mutane a kwance na same ta to wallahi sai da na kai ta kotu amma cikin ikon Allah aka yi shi to yanzu ikon Allah ya sa mijin yarinyar ya ji dan har na kira shi mun zauna da shi wallahi komai ya riga ya daidai yanzu tallan mata daina to kaga irin wannan abubuwan in an sami masu tsayawa tsakaninsu da Allah su yi irin wannan yana da amfani to amma in ka kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika sa mana ido to bi dauhu anata ne dinki ne to aya andi dole jofana du hanjin jegim allagin annabi juminan da imin nodda har doye imin nodda be min noddi take be ben gada kokari ben nodda
sai duk wanda yace za a lalace masa hanci to dole a kyale shi muna kira ga ardo yi wa Allah su kokari su ji hankalin yara maza ko kuma su dage su hada gwiwa su wayar da kan yara maza da mata dabarun rayuwa ko halin da duniya take ciki domin idan ka zauna a cikin yamutsi yau da gobe da jibi to ba yadda zakai ka iya zama lafiya a cikin ɗakin kama don idan kai haka zaka iya rasa rayuwarka
ya kuka ji da su mazan shugabannin Fulani da suka bullo da wannan abu a matsayin ku na mata ba ku ji abin ya muku girma akai ba
girma mugun girma ma kai dan shi har da ke ruwa da yace mana haka gaskiya mun yi mamaki dan a ranar a zahirin gaskiya ni har mita ma nayi nace to shi Alhaji da yace haka biya butun ai tun da daddare ake daura kayan tafiya ba a neman mana wurin zama ba ba a ba mu gurin da za mu tsuguna ba a mu tabbatar cewar wannan abu ba kuma ba a fara fa'intar da mazaje ba irin mugayen mazaje nan da suke zuwa da cikin gari su zauna su ci indomi su ci kwai su ci taliya su sha shayi su shika kikin su sannan su matayen su na gida basu basu ba daidai da kanwa ma sai da za ta jefa a miya sai ta je ta roko a makota kaga irin wannan ba babban haƙin difi wannan amma ina kira da shi shugabanmu har duki ruwa da shugabanmu yatti Allah kautal hore da shugaban gan Allah hulbe su yi kokari dan Allah dan annabi su fidda damo ga harawa alhamdulillah
hajiya mun gangaro tattauna wannan tarbiyyar iyali abu ne mai muhimmanci kuma dukkanin ku nan ga alama kuna cikin kamala da sauran abubuwa a ki a ra'ayinki da aka bullo da wannan magana ya kika ji a rayuwarki
ban ji dadi ba da aka bullo da maganan a hana su zuwa talla
kuma zargin da ake musu
din to zargin to ba dadi saboda wai shin nima ina so su tabbata shi su mazajin Fulani ba su noma ne
ba illa ta ce ke kamata a mallaka
to idan har kai manomi ne ba Fulani ba nono din ne kadai aka dogara da shi wanda zai kasance shi ne kawai mata za su je su sayar sannan a zo a biya bukata a gida su kuma su dawo kamar idan Hajiya ta ce su dawo cikin gari su zanna su ci indomi su ci taliya su ci menene mace kuma in ta samu cinikin nono oho in bata samu ba ma dai shi dai bukatan shi dai ya dai bata dama ta je ta shigo cikin bariki ta zo ta yi talla ta yi abin ta gara ma to ni dai yanzu in dai a gani na dai ba dadi
me shawararki babbar shawararki ga al'umma musamman Fulanin nan maza da mata gaba daya don samun nasarar wannan yunkuri da aka yi
sai abin da ke ciki su mazaje sai su zanna su duba shin tunda naji an ce mata na in ta fita misali ba a ce mata na ba amma tunda an ce ga matan Fulani ga in sun shiga bariki ga abin da ke faruwa bari mu mazaje mu taru a mu hada kai mu san wani hanyar da zamu dauko wanda yake muna tare da iyali mu kuma mun san cewa irin yadda suke zuwa suna sana'an nan shi su sa ma sai ID ma kamar yadda ita tace da tazo ta kama wata da wani ai da miji yazo ya duba ya gani ya ga gaskiya ne ai yanzu ba sana'an kuma an hana din so saboda haka idan akwai za su iya bin ta irin wani hanya da za a ce duk wanda matan da aka kama ta taje wajen wani ta kai nono ta tsaya tana lalata da shi a gaya a kira mijinta a gaya mishi in an san mijin ko kuma a bi ta har gidan mijinta a gaya ma mijin cewa ga abin da take ciki in ta fita ga abin da take ciki kila mai yiwa a lokacin ta zo ta bari
Hajiya daga karshe zamu rufe da ke a matsayinki na shugaban mata na Fulani menene babbar shawararki musamman ga al'umman Fulani maza da mata akan wannan matsala
babbar shawara ta kira na da zan yi ga mazajen Fulani su yi wa Allah su yi wa Allah su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kokari su riki koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tunani cewar mu fafula ne daga cikin annabawa sun san da zaman mu kuma daga Usman dan Fodio ya ce mana cewar abu ya ba mu addu'o'i abu guda uku mu yi noma mu yi aure mu haifu mu yi sallah mu yi karatu mu tarbiyar da yara to tarbiyar nan ba za ta yi ba idan an ce sai da ruwan ciki kan janar rijiya amma dan Allah dan annabi ni ina kiran mazajin nan su yi kokari su yi koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kira jama'a su rika fa'intar da jama'a shugabannin nan namu ni ba zan fasa kiran su ba kowane lokaci ko gobe ma mun zauna gidan radio sai na kira su dan Allah dan annabi su yi hakuri su ja mazajen nan namu na daji daji din nan su ayi ta a hada kai a sami ko da mutum uku ko hudu a rika ratsa wurare ana zuwa ana fa'intar da su to sai kaga Allah ya kawo mana saukin wannan abu yanda shi kuma har dake ruwa ya tashi yayi tsaye yace wa zai yi wannan abu idan dai wannan shine mafi alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mana kuma Allah ya bashi wuyan dauka
da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abinda mazan za su ce dangane da waɗannan batutuwa da kuma shawarwarin da matan suka gabatar kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani a jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina sai kuma wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Tubahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada kuma ta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafin mu na sada zumunta Facebook da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice to a takaicen fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya dade jaddada goyen bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiya a kasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar tawagogin China da Amurka sun fara tattaunawa a birnin Washington DC tun daga jiya Laraba wanda shine zagaye na biyu a kokarin kawo ƙarshen yakin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mataimakin firimiyan China Liu He da wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Zaiza na jagorantar tawagogin ƙasashen nasu a tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu kan daddaden ƙorafin Amurka cewa China na satar fasahohin kamfanonin Amurka suna kaiwa wa kamfanonin na China sannan kuma China na takaita shigar Amurka kasuwarta
masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau kafin mu sallama muna yi wa iyalan gidan marigayi Ciro Mangumal Alhaji Alhassan Sani ta'aziyar rashin yar su Hajiya Karime Alhassan wanda Allah ya yi wa rasuwa a yau din nan Allah ya jikanta ya kuma kyautata namu zuwan yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima
Afrique, Le Monde Aujourd'hui,